سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بايمكا منا جدد غوديا غا الله سبحانه وتعالى يقامنا سافيات أصبر يومنا قوم وقوتا المحرم هجرا النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الشكرة جبودة يهدد أربعين دبقي أكدامي لديا يومنا ديار ga watan bakwai shekara ta 2025. Mun dawo da ci gaba da karatun littafin Al-Aqidatu Wasatiyyah na Sheikhul Islam Ahmad bin Taymiyyah. Muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta masa. A wancan sati mun karanta ayoyi da malam ya zayyano su wadanda suke tabbatar ma Allah da sifa ta istiwa'i, sifa ta istiwa'i da kuma ulubi, sifofi guda biyu muka karanta a satin da ya gabata. Mun tabbatar da cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya daidaita a jirgin al'arshi, sannan kuma Allah subhanahu wa ta'ala yana sama bisa da bayinsa ga baki ɗaya. Mun tattauna kan wannan sifofi guda biyu, mun kuma ji ma'anonin ɗaiɗaikun kalmomi kamar istiwa'i, kamar al'arshi, da kuma bambancin da ke tsakankanin sifa ta istiwa'i da sifa ta uluwi. Mun yi bayani a kan bambancin da ke tsakankaninsu. To yau malam zai tabbatar mana da wata sifa wacce take da alaƙa da waɗannan sifofi guda biyu da suka gabata, shi ne sifa ta ma'iyya. Ma'anar ma'iyya shi ne Allah yana tare da bayinsa. Wato malam yana da wato kyan tsari a cikin wannan rubutu nasa da ya kawo ayoyin da suka nuna cewa Allah yana sama da al'arshi, sai ya biye musu da ayoyin da ke nuni akan Allah ya ɗaukaka akan bayinsa. To a nan take kuma kafin a je da nisa, sai ya kawo ayoyi waɗanda suke nuni akan kuma Allah yana tare da bayinsa, wanda mai yiwuwa wani mai ƙarancin fahimta abin na iya rikice masa ya kasa gane cewa Allah yana can ƙololuwa ya ɗaukaka akan bayinsa, kuma a ce yana tare da bayinsa. Wani yana iya fahimtar cewa kamar haka ba za ta yi ba, ta yaya za a ce Allah yana sama wani yana iya fahimtar cewa ta za a ce Allah yana sama can ƙololuwa ya kuma daidaita da zacinsa a saman al'arshi, sannan kuma a daidai wannan lokaci yana tare da bayinsa. Wani hakan yakan iya rikice masa. To shi yasa malai ya kawo waɗannan ayoyi domin a tabbatar mu wannan sifa, a tabbatar da wannan sifa ga Allah, domin Allah ya tabbatar mu kansa, sannan kuma a tantance bayani yadda zai zamto bayi su ƙudurta cewa Allah yana sama, ya daidaita a saman al'arshi, sannan kuma yana tare da bayinsa. A tantance a yi bayani da ƙwaƙwalen mutane za su iya fahimta. To yana da kyau mu fahimci waɗansu abubuwa kamar guda biyu ko uku kafin mu karanta ayoyin da malam ya kawo. Da Allah in shaya ku dakatar da su mana, dan Allah ku daina gari sai an yi magana. irin wannan farka sa ido ne ba kullun sai alƙa yin magana ba yana da kyau fahimci waɗansu abubuwa kamar guda biyu ko uku abu na farko shine ma'iyya ta Allah abinda ake nufi da ma'iyya wato kasantuwan Allah yana tare da bayinsa ma'iyya daga lafazin ma'a ma'a kaga ma'a tare ma'a ma'anar shi a larabci tare to idan aka ce ma'iyyatun laki Allah yana tare da bayi to wannan taron ya kasu kashi biyu akwai gama garin tare Allah yana tare da bayinsa gama garin bayin ka baki daya wanda wannan ya hada da mummunai da kafirai da mutanen kirki da fajirai da dabbobi da tsirrai da aljannu da mala'iku da wuta da aljanna da iska da ruwa da itatuwa da ƙwari da turɓaya da komi da kuyi Allah yana tare da su wannan taron ne ake nufi wato ilimin Allah ya kewaye su ilimin Allah ya kewaye su ƙudura isa da buwayar Allah ta kewaye su jin Allah na kansu ganin Allah na kansu ƙarfi na Allah subhanahu wataala ke juya su da dai sauran sifofi ta rububiyya wannan ma'iyyar ko abin da take tabbatarwa sifofi ta rububiyyar Allah akan bayinsa shi ya halicce su yana da cikakken ilimi akan ɗaiɗaikun su da su a jumlace yana da cikakken iko akan su zantuttukan su yana ji aikace-aikacen su yana gani shi ke juya al'amuran su to kaga wannan ma'iyyar Allah ce subhanahu wata'ala da bayinsa a ƙarƙashin nan ne zai zamto babu wani abin da zai motsi face da ilimin Allah Allah yana sani ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wala habatin fi zulumati al-ardi wala ratbin wala yabisin illa fi kitabin mubin a karkashin wannan ne zai zamto babu wata itaciya ganyen itaciya da zai kada sai da ilimin Allah ya zai kada gabas da yamma zai kada jijjiya zai tsinkewa zai ya fado kasa in ya fado ina zai sauka duk yana cikin ilimin Allah kuma nufatan Allah ne wa'innan abubuwan duk da yake yi Allah ya tsara kuma ya nufaci kan yi faru zantuttukan bayi da saututtuka na tsuntsaye da dabbobi duka yana cikin jin Allah subhanahu wata'ala babu abin da ke ɓoyuwan ma Allah aikace-aikacen bayi duka yana cikin ganin Allah subhanahu wata'ala babu abin da ke ɓoyuwa ga Allah to wannan ma'iyya ita ce ake kira ma'iyya amma wato Allah yana tare da bayi a gama garin bayin dukkan kansu babu wanda ya fita daga cikin wannan wannan sifa ce ta rububiyya ta Allah subhanahu wataala akan bayinsa to sifa ta ma'iyya kuma khaswa keɓantacciyar tare za a ce Allah yana tare da wani ko su wani ko mutanen gari kaza ko mutanen wuri kaza ko masu aiki iri kaza Allah yana tare da su ita kuma wannan ne take nufi ba wancan gama garin ba ne ba wancan gama garin ba ne wancan gama garin ita babu daraja a cikinta kawai rububiyyar Allah ne akan bayi amma ita wannan ta biyo a ce Allah yana tare da masu gaskiya ba irin wancan gama garin ba ne Allah yana tare da mummunai Allah yana tare da masu tsoron Allah ita kuma wannan me take nufi tare ne a matsayin Allah zai taimake su Allah zai kare su
Allah zai karfafe su. Kaga wannan keɓantacciyar tare ne. Allah yana tare da masu gaskiya. Allah yana tare da masu haƙuri. Me ake nufi yana tare da su? Ai da ma can wancan gamammiyar ta haɗa kowa. Tunda da masu tsoron Allah da marasa tsoron Allah, Allah ya rice su. Allah yana ganin su, yana jin su. Duk abin da suke yi Allah ya sani kuma yana biko a kansu. To sai kuma aka ce Allah yana tare da masu haƙuri. To shi kuma me ake nufi? Ana nufin Allah na taimakonsu. Allah na ba su kariya. Allah subhanahu wata'ala yana ƙarfafansu. Shi yasa sai ka ga ɗan kaɗan cikin mummunai sai Allah ya ƙarfafi zukatansu. Sai su farma rundunan kafirai masu yawa. Sai kuma ya taimake su sai ba su nasara. Kai ka san in ba wata ƙarfafa ba, a ce mutum 300 sun faɗa ma mutum 1000. A lissafi na hankalin ɗan adam bai kamata ba. To amma ina suka samu wannan ƙarfin gwiwan? Saboda Allah yana tare da su. Sai ka ga da awata fawo da mutum ɗaya, biyu ana azabtar da su, ana ɗanɗana musu kuɗa, ana musu zagon ƙasa. Duk yadda za a yi a taƙiye su ana yi. Amma sai da awan ce ta ƙara faɗi, ce ta ƙara faɗi. Duk hanyoyin da za a ɗauka domin a rubuta da awa. Ai ana yi. Akwai wani malami namu cikin malamanmu Yahya ya yi wani littafi Asalibul Kuffar fi muqawamati da'awa. Hanyoyin da kafirai suka yi ta bi domin su dakushe da'awar Annabi sallallahu alaihi wa sallam. Waɗansu hanyoyi ne ya lissafo kusan guda 50. Sun bi hanya kaza, sun bi hanya kaza, sun bi hanyar ɓatanci, sun bi hanyar takurawa, sun bi hanyar riƙe tattalin arzikin Annabi sallallahu alaihi wa sallam da familinsa, sun bi hanya kaza. Amma duk da irin wannan, sai kuma kai gare da awan tana ƙara faɗi, tana ƙara faɗi har ta mamaye gari, ta mamaye duniya ga baki ɗaya. Ina ke samun irin wannan? Ta'ayyid taimako ne daga Allah. Sai ka ga ƴan tsarawura mamu wanda ba su ci ma sun ƙoshi ba, ba su da tufafi. Sun tinkari wata daula ƙatuwa irin Farisa da Rum. Ka ga an tinkare su kuma an yi galaba a kansu. Ina aka sami irin wannan nasarar da cin da ɗaukaka? Taimako ne daga Allah. To da haka wannan ma'iyyar ita ce ake kira ma'iyya khassa. Wato Allah yana tare da bayi, amma ba irin wancan gamagarin tarayyar ba. Yana tare da su, zai taimake su, ya kare su, ya kuma ƙarfafi gwiwansu. To idan mutum ya sami irin wannan ma'iyyar, wato ya kasance Allah yana tare da shi a irin wannan bayi, to daraja ce, alama ce ta kana kusa da Allah subhanahu wa ta'ala. Duk da kasance zai kyau mu fahimci cewa idan aka ce Allah yana tare da mummune, ko yana tare da masu haƙuri, ko yana tare da masu gaskiya, zai taimake su, ya ƙarfafe su, to wannan baya kura kuma Allah zai jarabce su. Ita jarabawar Allah subhanahu wa ta'ala sunnar Allah ce ita kuma. Allah yana iya karɓan kaɗan don ya baka mai yawa, ya karɓi ƙarami don ya baka babba, ya jefa maka wata ja'ifa domin a tantance tsakankanin tsaba da tsakuwa. Idan Allah yana son ya nuna darajanka a cikin bayansa, sai ya jefa maka jarabawa. Sai ya azurta ka da haƙuri. To wannan haƙurin da Allah ya azurta ka da shi, taimako ne da Allah, da ƙarfafa ne daga Allah. A daidai lokacin da yake wanda bai samu wannan taimakon shi kuma ba zai iya daurewa ba. Ana iya jefa maka rashin lafiya, sai Allah ya baka sabati, ya ƙarfafi zuciyarka ta iya ɗaukan wannan jarabawa. Kana nan akan turba mai kyau, kana nan akan hanya madidiciya. Baka kauce ba, baka yi shirka da Allah ba, baka yi bid'a ba, baka yi saban Allah ba. To yanzu wannan Allah yana tun ya ɗaukaka darajanka ne, bayi ma su gane wani mai daraja mai aurin Allah. Sannan Allah ya baka ladan irin haƙurin da kai, da yadda zuciyarka ta goge a kan da a gare shi. Wani lokaci Allah yana iya jarabtanka da talauci, wani lokaci Allah yana iya jarabtanka da salwantan masoya wani lokaci Allah yana iya jarabtanka da ka samu tasgaro a fagen yaki kuma yakin tsakankanin musulmi da kafirai sai Allah ya jarabci mu'minin bil hazima sai ka tarwatsi a rubuta su an karkashe da yawa an kama da yawa to amma me yake makon Allah a ciki yadda ya karfafa zukatan mu'minin suka iya fuskantar abokan gaba taimakon Allah ne sannan yadda Allah ya ba su sabaki jarabawa bata kangarar da su sun yi rajaba wannan taimako ne daga Allah sannan kyakkyawan ambaton da zai biyo baya ai ta radiyallahu anhu rahimahumullahu rahimahullahu Allah ya kaza kyakkyawan ambaton da zai biyo bayan abin da ya faru to sai kaga duka wannan taimako ne daga Allah subhanahu wataala kowa ya san cewa abu ne mai daraja kwarai da gaske a ce ka wuce amma ka bar kyakkyawan ambato kamar yanzu misali muna iya cewa saddauna ya wuce amma kullun ana nan ana yaban saddauna ana neman ina waɗanda za su kwatanta aikin shi ai babu darajar da ta wuce wannan to yau ka wuce Allah subhanahu wataala ya jarabce ka a wurin yaki an kashe musulmi da yawa ya ba su aljanna su suna cikin sirrin rahmar Allah babu taimakon da ya wuce wannan a bayan su kuma ana nan zakatan mutane yana musu addu'an alkhairi ana musu kyakkyawan zato ana fatan cewa waɗannan sun ci nasara a rayuwarsu ai babu darajar da ta wuce wannan to dan haka Allah yana tare da kai zai taimake ka zai baka wato ainihin kariya zai kuma karfafa zuciyarka wannan baya kore kuma yiwuwar jarabawar Allah subhanahu wataala a irin wannan babin ne za ka aje yaki har a zubar wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da jini daga goshinsa daga bakinsa kuma a daidai lokacin da yake Allah ya kare shi kuma ya taimake shi amma me ya biyo baya sai da kyakkyawan ambato Allah ya yabe shi bayan Allah mutanen kirki sai da shi tarihi ya rubuta irin wannan cin nasarar da ya samu duk lokacin da tarihi ya rubuta nasarorinka bai rubuta tasgaranka ba to ai babu darajar da ta wuce wannan arayi to ala aihal yana da kyau fahimci waɗannan abubuwa guda biyu cewa akwai ma'iyya amma wanda gama garin halittu gabaki daya suna karkashin wannan Allah yana tare da su da iliminsa ya san koni nasu yana jin zantuttukan su da aikace-aikacen su yana gani kuma yana da cikakken iko a kansu yana sarrafa su yadda ya ga dama to wannan ma'iyya ce to akwai kuma ma'iyya khassa yadda zai kasance tare da waɗansu ɗaiɗaikun mutane ko waɗansu mutanen wani gari ko waɗansu masu aiki iri kaza to ita kuma wannan ma'iya ce khasa wacce take daraja a cikin ta take abu na biyu yana da kyau mu fahimci cewa sifa ta ma'iya wato Allah yana tare da bayinsa sifa ce wacce take zatiya fi'iliya zatiya fi'iliya mun shayi wannan bayanin a baya sifa ta zatin Allah ita ce sifa zatiya wato ko da yaushe tana damfare da zatin Allah kamar yadda zatin Allah ba shi da farko ba shi da ƙarshe to wannan sifa ba ta da farko ba ta da ƙarshe kuma ba lokacin da Allah ke san cewa daga wannan sifa sifa fi'iliya kuma sifa ce na aikin Allah wanda Allah yakan yi aikin ne lokacin da ya ga dama lokacin da Allah bai ga daman yin aikin ba zai yi aikin ba lokacin da ya ga dama yi aikin sai ya aikin sifa fi'iliya kenan Allah yana iya kasancewa ba tare da wannan aikin ba a wani lokaci lokacin kuma da ya ga dama sai ya aikin ila an gane bambancin su ita wancan tana tare da zatin Allah ne babu lokacin da za a ce Allah bai sifanta da wannan sifar ba sifa ko ta aiki to Allah yakan yi applying dinta ne lokacin da ya ga dama to sifar ma'iyya sifa ce wacce take da kofofi guda biyu tana iya zama cikin sifofin zatin Allah idan ka kalli ma'iyya amma bima'ana sifa ce ta rububiyar Allah sifan nan tana damfare da zatin Allah subhanahu wa ta'ala ba a taɓa yin lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala be da iko be da kudura be da ilimi be ji be gani akan bayin sa ba ta bayin wannan lokacin ba to amma sifa ta taimakon Allah ya taimaki mummunai ya taimaki mutanen kirki ya karfafe su sifa ce wanda yake sai lokacin da Allah ya ga dama sannan zai zabo wani daga cikin mummunan sai ya taimake shi zai zabo wasu daga cikin mutanen kirki sai ya karfafe su sai lokacin da ya ga daman ne sannan zai kiyaye wani daga cikin halittunsu da wannan sai ya zama yana cikin sifofi na aikace-aikacen Allah subhanahu wa ta'ala to abu na uku na ƙarshe da ya kamata mu fahimta shine kamar yadda muka yi bayani cewa duk da Sheikhul Islam zai bude wani babi a gaba can wanda zai fayyace wannan mas'alar sosai cewa akwai cin karo da juna kenan tsakankanin sifofin nan guda biyu a ce Allah yana can kololuwan sama ya daukaka akan bayinsa a daidai wannan lokacin kuma yana tare da bayinsa to akwai cin karo Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ya bude wani babi a can gaba wanda yayi bayani akan cewa babu wani cin karo akan wannan babu wani cin karo me dalilin da yasa babu cin karo saboda ai Allah shi ya hada ma kansa wannan sufofi kamar yadda Allah ya ce ya daidaita a al-qadirbishin al-arshi ya tabbatar ma kansa cewa shi al-aliyu ne yana can kololuwan sama kuma shi din dai shine ya tabbatar da shi yana tare da bayinsa da akwai cin karo ai Allah ba zai tabbatar ma kansa da wannan sufofin ba to tunda Allah ya tabbatar ma kansa da istiwa'i ya tabbatar ma kansa da uluwi ya tabbatar ma kansa da ma'iyya to ya nuna irin sifofin babu wani cin karo a shar'ance ko a hankali zaka babu cin karo sannan abu na biyu shine duk abin da ya koru a cikin haƙƙin dan adam ko halitta to kar ka taba tunanin ko wani abin korare ne a cikin zatin Allah subhanahu wataala wato yayin da kake tunanin cewa ya za a yi a ce ga wani a can kololuwan sama kuma yana tare da kai anan kai kana ganin kaman ba zai yi ba a sifan halittu to ka kora wannan ga Allah subhanahu wataala shi Allah kuma ba haka yake ba domin laysa kamithlihi shay'un babu abin da ya kama da Allah a cikin zatinsa da sunayensa da sifofinsa da aikace-aikacensa duk abin da kake ganin ya koyi a cikin tunanin dan adam cewa haka ba za ta yiwu ba to ka cire wannan a cikin hakkin Allah subhanahu wataala halittu daban mahalicin halittu daban da ka ji sifan da kake ganin ka an ya za a ce haka yiwu a to banda cikin zatin Allah cikin hakkin Allah banda wannan da haka abin da ya koru a cikin tunaninka cewa ba zai yiwu ba a ce yana can kololuwan sama kuma yana tare da bayinsa in dai wannan kana ganin ba zai yiwu ba a hankalce a cikin talikai a cikin halittu to a cikin haƙƙin Allah ka cire wannan domin Allah bai kama da bayinsa ba to sannan akwai kamar Sheikhul Islam ya kawo wannan zancen Laraba suna da wata magana ta azanci da take yi al-qamaru ma'ana wa nahnu nasiru wata na tare da mu mu kuma muna cikin halin tafiya yayin da mutane suke tafiya a kwanakin farin wata su suna ƙasa suna cikin tafiya sai su ce ai mun wata na tare da mu bi ma'ana hasken wata yana tare da su wata fa yana cikin sama su kuma suna ƙasa amma wannan azancin zancen sai yana nuni akan wai wata na tare da mu mun kuma muna tafiya to idan aka ga mai hankali muna tafiya da daddare yanzu sai kuka yi waya da wani ko matarka kuna ina ka ce ai gashi muna tafiya karfi 11 dare ka kuna tafiya a cikin duhu ka ce ai wata na tare da mu za ta yi mamaki ko ko za ta ga abin ya zama ta wani bambarkwai ya za ku ce wata na tare da ku duk mai hankali ya san wannan na yiwuwa muna tare da wata daidai lokacin da yake wata yana sama kai kuma kana ƙasa ba wanda ba zai ce bai gano nan ba in dai mai hankali ne saban ya riga ya isa muna tare da wata ba muna cike da cikin duhu ba wata na tare da mu to ne rudani a ciki babu wani rudani a ciki hakan kuma yana alamta maka idan aka ce wata na tare da mu na cikin halin tafiya kenan da kai da watan kwanci hudu addin ne hankali ya san babu shakudi dinya to wallahi masalul a'ali idan aka ce Allah na tare da bayinsa wannan samsam baya nuni akan shakudi dinya tsakankanin Allah da bayi Allah ya shakudi da bayi ya shiga cikin su san shiga cikin shi wannan baya nuna haka saboda a harshe hakan baya tabbata a hankali ma baya tabbata to ina ga koda mutanen da ba su gama gane wannan ba ballantana sun gane ta da kyau to mu mutanen wannan zamanin muna da misali 100% akan wannan ci gaban duniya ta kai ga yanzu ya kamata a ce kowa ya gane aka ce Allah yana tare da bayi ka gane cewa tabbas yana tare da bayin kuma bai cakuɗe da su ba ya za ka yi ka gane wannan a duniyan ce a yanzu ne a ƙasa a nan ɗaki a ƙasa dan wani ɗaki da bai wuce wannan girman wannan wurin ba ana nan ana operating din jirgi a sama yayi ƙafa 40,000 a sama amma a dan ɗaki a ƙasa sun ma fi sanin waɗanda suke cikin jirgin halin da jirgin ke ciki a sama tun daga direban jirgin da fasinjojin jirgin waɗanda suke ƙasa din nan suke tare da jirgin sun fi waɗanda suke saman gane yanayin jirgin sun san hanyar da jirgin ke bi sun san yanayin gudun da jirgin yake sun san ɗaiɗaikun mutanen da jirgin yake ɗauke da su numfashin ma da suke yi suna ji zantuttukan da suke yi suna ji in jirgin ya ɗan karkata kaɗan sun sani in matsala ta samu jirgin waɗanda suke ƙasa ɗin nan sun san halin da jirgin ke ciki to yanzu wannan ma'iyya ce kun babu wanda zai jahilci wannan kenan mutanen ƙasa suna tare da jirgin nan akwai wanda zai musu haka amma sun ci a kuɗi ne jirgin da mutanen sun ci a kuɗi a'a jirgi na can sama yana harkarsa mutane suna nan ƙasa suna tare da shi ai ina ganin ko da mutanen da ba su gane wannan ba mu mutanen yanzu za mu gane wannan haka da zaka dauki waya mutum na kilomita 10,000 tsakankanin ka da shi sai ka kira shi yanzu kawai sai ka sa video call a halin da yake ciki kana tare da shi 100% tamkar ga ka gashi ne kuna cakuɗi amma tsakankanin ka da shi kilomita 10,000 kana magana da shi kana ganin shi yana kuna raha in mata da miji ne suna raha suna walwala suna cikin natsuwa da fara'an su idan da ka tambaya sai ce ai da zama muna tare da ita ana iya cewa ya hajji ali ashe hajji ya tafi aikin hajji ko ya alhaji ashe hajji aikin hajji sai ce wallahi da zama muna tare ai me take nufi da muna tare tana nufin sun ci kuɗi da juna a'a ita ganshi ya ganta sun tattauna sun yi wasa sun yi dariya sun tattauna matsalolin gida da matsalolin waje sun tattauna duk abin da ya dame su sun magance matsalolin abin da ke damun su to yanzu na ko ni rudani a ciki in aka ce ai dazuma ni akai ne buka abin nan dazuma ina tare da ita dazuma muna tare da shi ma'iyya ce wannan kuma samsam baya nuni akan cewa kuɗi dinya to wallahi al-masal a'ala idan aka ce Allah yana sama amma yana tare da bayinsa to kada wani rudaddi ko wanda bai fahimci Allah ba sai ya ce to in aka ce Allah na tare da bayinsa ya nuni akan cewa Allah ya cakuɗi da bayinsa da ka bayi sun rikide sun koma Allah Allah ya rikide ya koma bayi a ƙarƙashin wannan ne aka samu dan sunni abun aqidu aka samu ittihadiyya aka samu hululiyya aka samu wahdatul wujud to tunda ai Allah yana tare da bayi ya nuna bayi sun cakuɗi da Allah kenan shine wahdatul wujud tunda Allah samanne ne kai ma samanne ne to kuma Allah yana tare da kai to da haka kun cakuɗi yanzu kun zama abu ɗaya kenan ku da Allah da haka a ƙarƙashin wannan ne wannan sai ce shi ma Allah ne wannan ce shi ma Allah ne wannan ce shi ma Allah ne me yasa saboda ai kun cakuɗi da Allah kila kun gane wannan gurbataccen aqida to kaga wannan batan basira ne da rashin sanin yadda nassoshin shari'a suke zuwa da kuma irin yadda ake fahimtar su to ina ganin idan mun fahimci wannan da kyau sai mu karanta ayoyin da malam ya kawo yace wa qawlu wato wannan ayoyin da malam zai rattabo domin ya tabbatar da sifa ta ma'iyya ga Allah subhanahu wataala cewa Allah yana tare da bayinsa. Amma duk ayoyin da za a kawo maka ko duk wani hadisi da za a kawo maka to zai shi kofofin nan ɗayan biyu ne, ko dai ma'iyya amma ko ma'iyya khasa. Kuma duk mun tantance bayani akan su a farko, kila an fahimce ni da kyau. Duk ayar da na kawo zan tsaya in tambaya wannan ayar za ta shiga cikin ma'iyya amma ne ko ma'iyya khasa, ko kuma sai ku shirya za ku bani amsa. Allah shi ce muke mu malai ce wa qawluhu da fadin Allah subhanahu wataala huwa alladhi khalaqa as-samawati wal arda, Allah shine wanda ya halicci sammai da ƙasai fi sittati ayyamin a cikin kwanaki guda shida, thumma stawa 'ala al-'arsh, sannan ya daidaita a birbishin al'arsh. Wannan ayin karanta shi satin da ya gabata ko, to sai ya ce ya'lamu ma yalju fil ardi, Allah ya san abin da ke shiga cikin ƙasa. Menene ke shiga cikin ƙasa? Abin nan ƙwayoyi, ƙwaya, ƙwayan masara, ƙwayan gero, ƙwayan shinkafa, waɗannan ƙwayoyin da ake shuka su a ƙasa duk Allah yana da cikakken ilimi akan su. Mun karanta wannan ayan ko kwatan kwatanta a baya in ba ku manta ba. To Allah ya san waɗannan, ya san ruwa da ke shiga ƙasa, ya san ma'adanai da ke shiga ƙasa, ya san ƙwari da ke shiga ƙasa, ya san rayukan bayi da ake turbuɗe su a ƙarƙashin ƙasa. Duka yana cikin ilimin Allah. Mun tattauna akan wannan ilimin a wannan matsalar a cikin sifan tabbatar ma Allah da ilimi idan ba ku manta ba. To Allah ya san ma yalju fil ardi, abin da ke shiga cikin ƙasa, wa ma yakhruju minha, da abin da ke fita daga cikin ƙasa. Me yake fita daga cikin ƙasa? Kamar shuke-shuke, ai daga ƙasa kuma suke fitowa. Kamar itatuwa, kamar idanun ruwa, duk daga cikin ƙasa ne. Kamar matattu da Allah subhanahu wata'ala yake fitar da su daga cikin ƙasa, kamar ma'adalai da muke haƙawa mu fito da su daga cikin ƙasa. Duk wannan yana daga cikin ilimin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma yanzilu minas sama, Allah ya san abin da ke sauka daga sama, irin saukan mala'iku, irin yadda abin nan raba ke sauka daga sama, irin yadda ruwa ke sauka daga sama, irin yadda wannan ba za mu sa iska ba, iska ba daga sama ke saukowa ba, kamar yadda raba ke sauka, kamar yadda kankara ke sauka daga sama, kamar yadda arzikin bayi ke sauka daga sama. Wa fi sama'i rizqukum wa ma tu'adu, duka waɗannan awabi ne da ke sauka daga sama. Haka nan ma yanzilu minas sama'i, ko haka nan ma hukunci, ai Allah ya saukar da littafi kuma a ƙarƙashin ne ya saukar da hukunci duk daga sama sifan. Wani lokaci su sauko ta hanyar mala'ika, wani lokaci su sauko ga annabi ta hanyar ilhama. Duk wannan yana cikin ilimin Allah subhanahu wa ta'ala. Haka mai irin wannan tsawa da ke saukowa daga sama, wani mala'ika ne Allah ya naɗa shi, shi ke kontrolin ɗin ruwa. To idan ya bugi wannan giragiran ko kai ruwa guri kaza, shi ne kawai sai tsatsa-tsatsa sai wannan abin da a sami tsawa ya faru, kamar yadda ya tabbata a cikin hadisi. To duk wannan yana cikin ilimin Allah. Wa ma ya'ruju fiha, da abin da ke tashi ya hau sama. Menene ne ke hawa sama? Kamar mala'iku, ai suna hawa sama. Mala'ikun da suka gama aikinsu a ƙasa za su tashi su hau sama zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. Haka nan aikace-aikacen bayi Allah kan ɗaukaka shi zuwa gare shi. Haka nan tsuntsaye sukan tashi su tafi sama. Haka nan mashidanu lokacin da suke zuwa suna fatan ji, wani haukan wani, wani haukan wani, har ya zuwa sama ta ɗaya. Duk Allah subhanahu wa ta'ala yana cikakken ilimi a kansu. Shi ne wa ma ya'budu fiha wa huwa ma'akum aina ma kuntum, to nan ne mahallin shahid. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, wa huwa shi Allah ɗin ma'akum yana tare da ku, aina ma kuntum, a duk inda kuke, ko kuna sama ko kuna ƙasa, ko kuna cikin gida ko kuna waje, ko kuna cikin ƙarƙashin ƙasa ko kuna cikin sama, ma'akum yana tare da ku, yana tare da ku. Me ma'anar yana tare da ku? Allah subhanahu wata'ala yana cikakken ilimi akan ku, ƙuduran shi ta kewaye ku, ikon shi ya kewaye ku, jin shi ya kewaye zantuttukanku, ganin shi ya kewaye aikace-aikacenku, sannan babu abin da ke boyuwa ga Allah cikin al'amari da haka ko ku bayi ko tsuntsaye ko duk wata halitta wa huwa ma'akum aina ma kuntum Allah yana tare da ku a duk inda kuke wannan shine mahalli shahi yayi nuni akan cewa Allah yana tare da talikai gabaki daya duk wata halitta ta Allah subhanahu wataala musamman mutum da aljani da wanda aka dora mishi taklif wannan ayan ta tabbatar da cewa Allah yana tare da kowa da kafirai da mummunai da in iska da mutanen kirki huwa ma'akum aina ma kuntum Allah yana tare da ku a duk inda kuke wallahi ma ta'maluna basir Allah mai gani ne akan aikace-aikacen ku wannan ayar za ta shiga cikin ma'iya amma ne ko ma'iya khaswa ma'iya amma yana tare da bayin shi gabaki daya assalamu barakallahu fikum malai ya ce da fadin Allah subhanahu wataala ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum ma yakunu min najwa baya kasancewa masu ganawa wata min najwa kowace irin ganawa baya kasancewa kowane irin masu ganawa salasatin mutum uku illa huwa rabi'uhum sai shi ya zama na hudun su wala khamsatin ko biyar illa huwa sadisuhum sai shi ya zama na shidan su wala adana min zalika ko kasa da wannan adadin da aka kawo shin an fara lissafi daga uku bai mutum uku ba sa ganawa kowace irin ganawa fa sai ya zama na hudun su to kasa da haka kenan mutum biyu sai Allah ya zama na ukun su mutum daya ma yana saki-saki sai Allah subhanahu wataala ya zama shine ne biyu haka nan kuma wala aksa abin da yafi haka mutum dubu ne to Allah shine na dubu da daya mutum na dubu goma ne Allah shine dubu goma da daya komin yawan adadi illa huwa ma'ahum face sai Allah ya kasance yana tare da su ilimin shi ya kewaye su jin shi da ganin shi na bibiyar su kudurar shi da ikon shi kuma yana tare da su aina ma ka thumma yunabbi'uhum bima 'amilu yawm al-qiyama sannan Allah subhanahu wataala zai ba su bayani zai ba su labarin abin da suka aikata ranar tashin al-qiyama inna Allaha bi kulli shay'in 'alim domin lalle Allah subhanahu wataala ni ilimi ne akan komai kaga wannan aya ta tabbatar da cewa Allah subhanahu wataala yana tare da bayinsa amma wani irin tare tare na ilimi da kudura zaka ƙara fahimtar wannan idan ka fahimci farkon wannan aya da ƙarshen wannan aya tunda abinda Allah ya ce alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh ashe baka san Allah yana sanin da abin da ke cikin sammai da ƙasai ba to shine sai ya kawo wannan ma yakunu min najwa salasati bai yiwa a samu mutum uku sai ya zama na hudu bai yiwa a samu mutum kaza sai an samu sai ya san ya zama kaza sai a ƙarshe kuma sai ya ce inna Allaha bi kulli shay'in alim Allah ne cikakken ilimi ne akan komai to da wannan sai ka fahimci ashe ma'iyar Allah ga bayi ba ma'iyya ce ta cakuɗa ba ba wai ya cakuɗi da bayinsa bane a'a iliminsa da ƙudurarsa da buwayensa ne ya kewaye bayi idan ilimin shi ya kewaye bayi kenan duk abin da suke furtawa yana cikin iliminsa duk abin da suke aikatawa yana cikin iliminsa duk abin da suke yi gabaki ɗaya ilimin Allah subhanahu wataala ya riga ya kewaye su wannan shine mahalli shahid illa huwa ma'ahum aina ma kanu a duk inda suke wannan tana tabbatar da ma'iyar Allah subhanahu wataala ga bayinsa gabaki ɗaya ma'iyya amma da fadin Allah subhanahu wataala la tahzan inna Allaha ma'ana la tahzan kar ka damu kar kai bakin ciki inna Allaha ma'ana lalle Allah yana tare da mu wannan zancen Annabi sallallahu alaihi wa sallama ne wanda Qur'ani ya kawo mana lokacin da suka yi hijira da abokinsa makusancin ta sayyidina Abubakar radiyallahu ta'ala anhu lokacin da suka ji suka shiga cikin kogo mushrikai kuma sun zabura suna neman Annabi sallallahu alaihi wasallam ko ta halin kaka sun baza ɗan aiki a nemo musu Annabi sallallahu alaihi wasallam da sayyidina Abubakar ko a mace ko a rayi to lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga cikin kogo tare da sayyidina Abubakar a tarihi za ka suna kawo cewa da ya shiga cikin kogon sai Allah ya sa yanan gida kisu sai ya mamaye bakin kogo wannan haka suke kawo shi a cikin tarihi amma bai inganta a cikin wani asari ko wani hadisi ba a dai tarihi haka yazo wallahi alamu bi sahihi to amma abin da ya tabbata a cikin ingantattun riwayoyi shine kafiran sun zo bakin kogo kuma ga annabi sallama da sayyidina abubakar a cikin kogo ga sayyidina abubakar yana hangen kafafuwan su ga su amma Allah ya hana kafiran nan su iya leka wa cikin rani su ga wace ciki kuma sun zo bakin kogon ne da manufan su duba su gani ko annabin na ciki suka zo ko bakin ramin Allah kuma ya hana su sun kuyowa su duba shine a cikin hadisi sayyidina abubakar cewa law anna ahadahu nazara tahta qadamihi la abasara ya manzon Allah da ɗaya daga cikin su fa zai fa wai 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 kalli kasa kawai haka wallahi zai gamu to wannan lokacin sai sayyidina abubakar ya samu matsalancin damuwa cewa to yanzu kenan za su kama su su tutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tunda dai gashi yanzu karshen tika ana jin ka ne kana buya kana gudu sai ka zo gurin da yake babu mafita karshen hanya ba zai yi ka haura ba ba kuma zai yi ka dawo ba kaga an riga an kama ka kenan to a wannan lokacin sai sayyidina abubakar abin ya mishi nauyi cewa to yanzu za a cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da manzon Allah ya lura cewa sayyidina abubakar ya samu damuwa to shine sai yake ce masa la tahzan inna allaha ma'ana kar kai bakin ciki Allah yana tare da mu ko kuma kamar yadda yazo a cikin hadisi ma zannuka bithnain Allah salisuhuma ya kai abubakar me kake zato da mutum biyu Allah shine na uku su to shine wannan ayat ta tabbatar kar kai bakin ciki inna Allah ma'ana lalle Allah yana tare da mu to ma'iyya Allah yana tare da annabi sallallahu alaihi wasallama yana tare da sayyidina abubakar wata irin ma'iyya ce a nan kenan ma'iyya khasa ma'iyya ce ta daban Allah zai taimake su zai kare su zai kuma karfafa zukatansu tunda sayyidina abubakar ya samu damuwa yana da buƙatun Allah ya karfafa zuciyarsa sannan a lokacin nan suna da buƙatuwa matsanci na kariyar Allah domin kada kafirai su gansu su cutar da su to sannan kuma suna neman taimakon Allah domin su kai ga gacin abin da suka fito da shi sun fito domin hijira domin a kafa daula ta addini to duka waɗannan abubuwa Allah subhanahu wataala ya hada musu to shine ma'anin la tahzan inna allaha ma'ana da fadin Allah subhanahu wataala innani ma'akuma asma'u wa ara Allah subhanahu wataala ya hakaito mana yadda suka kwashi da annabi Musa lokacin da annabi Musa ya nafaci Allah ya bashi umarni ya je gurin Fir'auna aje a gaya ma Fir'auna gaskiya ayi masa wa'azi ana fatan in an mishi wa'azi ko ya hankalta ya gane gaskiya tsoron Allah ya fada cikin zuciyarsa to sai annabi Musa ya kawo hanzarin shi ga Allah subhanahu wataala ya Allah na fa kashe musu wani mutum wannan mutumin da annabi Musa ya same su suna gaddama suna rigima suna dambe annabi Musa ya ce ya raba su wani ya ta tsagalgalewa wallahi ba zan bari ba wallahi ba zan bari ba annabi Musa ka karfan mutum gaba ki dai ma annaban Allah ai babu wani rago ko a cikin annaban Allah akwai rago ba rago duk cikin su jarumai ne masu haƙuri masu juriya ba suna tafiya ne kamar bayyanar ke musu a ciki ba wannan ba tsoron Allah ba ne kana tafiya wani sumumi ba kai magana ka ce tsoron Allah to ba wani tsoron Allah ciki annaban Allah jarumai ne to annabi Musa ya zo ya raba fada wancin yana ta tsagalgalewa an raba su an lallashe su ya dawo wani an raba su ya dawo annabi Musa ya dakar ya kuma dake shin ba a makasa ba kamar yadda malamai suke faɗi duka ne yadda yake ko a baya ko mai kama da haka haka da ba makasa ba ne ba dai da yake da a ce mutum ya dake ka a kai ko ya dake ka a kunshi haka ko wani ko a kirji a duka a baya ko duka a kafa ai ba duka ne a makasa ba to amma Allah ya hukunta wani abu fa kazahu Musa fa qada alayhi
annabi Musa ya bige shi ko shikenan mutum ya fadi yana birgima shikenan kafin ai haka mutumin ne ya mutu da labarin a boye yake to amma daga baya kuma dai sai Allah ya kaddara labarin ya yau aka gane cewa annabi Musa shi ya bige wannan mutumin ya mutu to mutumin kuma cikin familyin Fir'auna dangin Fir'auna kifafawa ne sai aka ce to aje a nemo annabi Musa ko a halin kaka shi ma aka je shi a wannan lokaci ne sai annabi Musa fa farauta minkum lamma khiftukum sai ya gudu hijira to lokacin da Allah ya ce je ka gurin Fir'auna kai mishi wa'azi to shi ne yake kawo hanzarin shi gaban Allah cewa ya Allah na fa kashe musu wani mutum ka tantu min huna fa 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 ayyatun ya Allah na kashe musu wani mutum fa to ina gudun ka in koma sai rasu kifan sa sannan da mahanzari guda biyu ya kawo cewa ya Allah na kashe musu mutum kar ci rasu kashe to sannan kuma gashi ina neman mataimaki daga cikin ƴan uwana annabi Harun ya fi ni kwarewa gurin iya magana mutum ne wanda yake ya iya sarrafa magana duk yadda zaka zo da jawabi to ya san yadda zai bi ya baka amfanta ya san hanyoyin da yake bi ya isar maka da sako cikin sauki afsahu minni lisanan ya fi ni kwarewa gurin iya bayani to ya Allah ina neman waɗannan abubuwa guda biyu wancan na kashe musu mutum ya Allah a san mafita akan wannan sannan kuma ina neman a taimake ni da kwararre gurin iya magana wani yana nuna maka cewa duk wanda zai da'awa zai wa'azi ana son ya zama kwararre gurin iya magana mai wayo ne hangen nesa duk yadda wani mai tambaya ko wani mai jayayya zai zo da wani abu kafin ya gama bayanin ka gane inda yake so ya kai ka tattala amsanta ina an gane annabi Musa yana da rabo da ya tsoka a ciki amma kuma annabi Harun ya fi shi amma shi ma ya iya magana kamar yadda malaman tarihi suke faɗi wallahi alam yana da abin nan dan matsalan a harshensa ba za mu ko in ina ne ko menene dai akwai dai yar matsala a harshensa shi ma ya gaya ma Allah subhanahu wataala wannan wahlul uqdatan min lisani ya Allah ka warware uqda dan wannan in ina dake harshe na to kaga wanda ke da dan nau'in in ina ai ba daidai yake da wanda ba shi da in ina ba amma fasaha da basira da hangen nesa ya tabbata ga annabawan Allah ga baki ɗayan su salawatullahi wa salamu alayhi kaga ai sun ta masa tambayoyin kuri amma Allah yana hore mu annabi Musa irin amsoshin da yake ba su fa ma balul qurulil ula to yanzu ana son azurma shi to in ka zo da wannan wa'azi ka ce muna kan bata to yanzu muna son ka ga ya mana iyayen mu da kakanninmu a wani mataki suke su fatan su shine ci ai duk kafirai ne a ce to kaga ka sarta iyaye da kakanni da kaga ba za a saurare shi ba wata amsa ya ba su ilmuha inda rabbi fi kitabi la yadhillu rabbi wa la yansa al'amarin su yana wurin Allah Allah ya rubuta shi a cikin littafi Allah baya mantuwa kuma Allah bai rafka to haka nan akai ta fadin sa to shine anan sai annabi Musa yake gaya ma Allah ga hanzari na to sai Allah ya bashi aminci sai yace innani ma'akuma ka tafi da kai da dan uwan naka annabi Harun ku tunkari Fir'auna gaba gadi cikin karfin zuciya da karfin hali ma'akuma ina tare da ku asma'u ina jin bayanan ku wa ara ina kuma ganin duk abin da ake yi ka lura wancan fassaran cewa ma'anan abinnan ma'iya tana daukar ilimi da ji da gani na Allah da kudura to kare inda ake tsatso su innani ma'akuma asma'u wa ara ina tare da ku ina ji ina gani to sannan kuma ai annabin Allah ne da Allah yake shi ko annaban Allah ne da Allah yake su zuwa ga makiyin Allah sai Allah ce kar ka damu da wancan matsalar da ka kawo tunda annabi Musa ce ina da matsalar na kashe musu mutum akwai yiwuwar in najis ce za su kashe sai Allah ce ka ji kawai ina tare da kai me yake nuna masa zan taimake ka zan kare ka wannan cutar da kake gudu ba zai faru ba zan karfafe ka da duk irin nau'o'in abubuwan da ake karfafa zan karfafe ka da dan uwanka ko ba haka bane sai shiddu abu da kaji a kanka zan karfafe ka da dan uwanka sannan zan karfafa zuciyanka zan karfafa zuciyarka sannan zan baka nasara akan wannan abokin gaban da zai iya wani tasiri akan ka
to shine kace innani ma'akum, Allah yake cewa lalle ni ina tare da ku biyun nan, as-sama'u wa ara, ina ji kuma ina gani. Wannan wata irin ma'iya ce, ma'iya ce khasfa, yana tare da annabawan shi, zai taimake su, zai kare su, zai kuma karfafe su. Da fadin Allah subhanahu wa ta'ala, inna Allah ma'al ladina taqaw wal ladina hum muhsinun, lalle Allah yana tare da masu taqawa, masu kwatanta umarnin Allah, masu nisantan hana-hanan Allah, Allah yana tare da su. Su wane ne? Wal ladina hum muhsinun, su ne masu kyautatawa, masu ihsani, ihsani zuwa ga Allah, ihsani zuwa ga bayin Allah. Ihsani ga Allah shine ka bauta ma Allah kamar kana ganin Allah. In baka ganin Allah, to shi Allah yana ganin kai. Muhsinun kenan tsakankanin su da Allah. Sannan masu kyautatawa zuwa ga bayin Allah. Wace irin kyautatawa? Kololuwan kyautata ma bayin Allah shine kai musu da'awa, ka fitar da su daga duhu zuwa ga haske. Ka fitar da su daga bata zuwa ga shari'a, ka dora su akan turba na gartaciya. Wannan shine kololuwan insani ga bayin. Kololuwan insani ke. To sannan sauran kofofin kyautata yana jin wannan. Kyautatawa da dukiya, kyautatawa da shawara, kyautatawa da sakin fuska, kyautatawa ga kofofi na alkhairi ne duka. Duk suna cikin al-ihsan. To masu wannan sifa ta ihsani ga Allah, ihsani ga bayin Allah, to su ne al-muttaqun, su ne masu tsoron Allah. To Allah yana tare da su. Menene ma'ana Allah na tare da su? Allah yana ba su kariya, yana kiyaye su, kuma zai taimake su. Kila an fahimci wannan da kyau. Wannan ma'iya khasfa ce kuma iya amma. Ma'iya khasfa ce. Tunda yana tare da masu tsoron Allah, zai taimake su. Ɗoruwa ne akan wancan gamagarin ma'iya. Da faɗin Allah, wasbiru inna Allah ma'as sabiri. Wasbiru, ku yi haƙuri. Inna Allah ma'as sabiri. Lalle Allah yana tare da masu haƙuri. Haƙuri akan me? Ai, mun karanta cikin kitabun tauhid. Haƙuri wurin bin Allah, dokokin Allah, ai tabaibayi. Allah ya ce kai kaza, kai kaza, kai kaza, abubuwan da Allah ya ce ayi, ai tabaibayi. Dan adam ya kan so shi a sakin mishi maraye, ni ke kafa abin da ya dama. To sai Allah ya ce kai kaza ne, kai kaza, kai kaza, a gefe guda kuma ka bar kaza, ka bar kaza, ka bar kaza. To haƙuri wurin bin abin da Allah ya ce, sannan haƙuri wurin nisantan abin da Allah ya hana, ka ga ƙofofi guda biyu. Sai kuma haƙuri akan zafafan hukuncin da Allah ya fattara akan ka, abin da Allah ya ƙaddara akan ka, masu zafi, cuta ne, rashin lafiya, talauci ne, salwantan masoya ne, an jarabce ka da tsoro ne. Wala nabluwannakum bishai'in min al-khawf wal ju'i wa naqsin min al-amwali wal anfusi والثمرات شكتوا بشير الصابر تكو دان سنا cikin قدره ما سر دقي ga zuciyar dan adam to kamai da al'amarin ka da Allah kai hakuri hakuri shine ka kama harshen ka kar ya furta abin da zai fusata Allah ka kama gabobban ka kashe abin da zai jefa ka cikin fushin Allah zuciyar ka kuma ta karbi cewa Allah bai zalunce ka ba duk irin jaraban da Allah ya maka yayi daidai. To idan mutum ya samu wannan, to sai a ce yayi haƙuri. To shine yake cewa wasbiru, ku yi haƙuri, inna Allah ma'as sabiri, lalle Allah yana tare da masu haƙuri. Wannan ma'iya ce khasa ko ma'iya ce amma? Ma'iya ce khasa. Da fadin Allah subhanahu wata'ala, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi idhnillah wallahu ma'as sabiri. Allah ya haƙaito mana abin da ya faru a yaƙin, wato ainihin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ko kuma wani annabi ya yi da mutanensa, wanda ɗan kaɗan a ciki suka rinjayi mutane masu yawa. Shi ne Allah yake cewa kam min fi'atin, to nawa ake samun 'yar runduna ƙarama, ƙalilatin, 'yar ƙanƙanuwa ba ta da yawa, ghalabat fi'atan kathiratan, sirinjayirin jina babba, bi iznillahi, amma da iznin Allah. So nawa ake samun wannan? So nawa ake samun wannan? Ai, bai ƙididdiguwa. a zamanin annabawan da suka shuɗe can an samu, a zamanin manzon Allah an samu, kai mu ma a zamanin mu an samu. To nawa ake samun karamar runduna, tarinjayi katuwar runduna. Katirai sau nawa suke shirya makirci, sun tattali makamai, sun tattali duk sun gama plan ɗinsu, sun gama shirye-shiryensu. A faɗa ma musulmi shekara ta 2000 ta kan rigimar shari'a, shekara ta 2001 duk sun gama plan, sun yi shirye-shiryensu da kyautatansu. Kawai a faɗa ma musulmi aka kashe su. Amma daga ƙarshe wani Allah ya ce maka? Allah ya ce wa ki mummune. A daidai lokacin da yake ba su shirya ba su ma san za a yi ba. Kafirai suka kashe su, tara hanyoyi suna kashe musulmi. Amma da musulmi suka fargafa, aka fafata yakin, sai gashi Allah subhanahu wataala ya ce mutum mummune. To idan dai mummune akan addini kuma sun yi riko da addini, Allah zai taimake su. To shi ne yake cewa so nawa ake samun karamar runduna, ta rinjaye babbar runduna da izinin Allah. Sai ce wallahu ma'as-sadiri, Allah yana tare da masu haƙuri, musamman a fagen yaƙi, waɗanda za su yi juriya, su yi haƙuri, su fuskanci abokan gaba ba tare da juya baya ba, su kuma ɗauki matakai waɗanda suke ba da cin nasara, kamar a yi tsari mai kyau, a yi tsari, a yi tattali. Akwai hanyoyin da addini ya tsara wanda su ne arkan na cin nasara a wurin yaƙi. A sami jawafi, illiƙin asiri, a sami yadda za a raba kan maƙiyan ta hanyar farafaganda, a sami yadda za a jefa musu tsoro a cikin zukatansu, a samu masu ikhlasi mummunai sosai da sauran irin dokoki da shari'a ta kawo, wanda in an tsare su an kiyaye su za a yi galaba da izinin Allah. To shi ne ke cewa wallahu ma'as-sabiri, Allah yana tare da masu haƙuri, masu jajircewa da tsare-tsare a fagen yaƙi. Kaga wannan ma'iya ce khasa. Kenan ayoyi guda biyun farko malam ya kawo su domin ya tabbatar da ma'iya a amma, amma sauran ayoyin kuma malam ya kawo su ne domin ya tabbatar da ma'iya khasa na Allah subhanahu wata'ala ga waɗansu ɗaiɗaikun mutane ko ɗaiɗaikun al'umma. Waɗannan dai duka ayoyi suna tabbatar da cewa Allah subhanahu wata'ala yana tare da bayinsa, ta bisa waɗancan bayanai da muka kawo a baya. To ina ganin ne ya kamata mu dakata, insha Allahu ta'ala a zama ta gaba sai mu tattauna akan tabbatar da sifa ta magana ga Allah subhanahu wata'ala. Abinda muka faɗi daidai, Allah ka ba mu lada. Abin da muka yi kuskure, Allah ka gafarta mana, Allah ka rufa mana asirin mu duniya da lahira, Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya da zama lafiya, Allah ka ɗaukake mana fitintunan da musibu. Ya Allah, muna tawassuli da wannan ibada da muka wayi gari da ita yau na azumi, muna azumtar rana Ashura domin mu rayar da shari'ar Annabi sallallahu alaihi wa sallama. Allah, muna tawassuli da wannan ibada akan Allah ka ɗaukake mana fitintunan, Allah ka amintar da mu daga tsoro, Allah ka ciyar da mu daga yunwa. Duk abin da ya dai ne, ya Allah ka ba mu mafita akan sa, Allah ka tabbatar da dagadagan mu akan addini, mu rayu akan sa, mu mutu akan sa. Ranar tashin alkiyama ka tada mu tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.